الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقونا مسوء البركة إني من سلم إرنت الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ميك أغوديا أكرم فرقو قال الله سبحانه وتعالى ليتترامو أولنا masallaci mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala domin gabatar da wannan ƙware-ƙwaren muhabara a wacce za ta tattauna a kan illar shaye-shaye a 'yan uwa abu ne da yake sananne a wajen kowanne ɗaya daga mazaunin arewacin Najeriya yadda wannan harka ta shaye-shaye ta zama toruwan dare ga duniya wanda ya lil asaf harka ce da ba wai a iya arewacin Najeriya ba Najeriya gaba ɗaya ma ta dame ta ba ma Najeriya ba Afirka ma ta dame ta idan na ce duniya ma 'yan uwa ban yi kuskure ba harka ce da duk duniya tu'ani biya suna ɗanɗana kuɗansu a sakamakon wannan harka ta shaye-shaye hatta ƙasashen da suka yi kutun-kutun suka yi duk abin da za su yi domin su ga wannan harka ta shaye-shaye safarar kayan maye ta yaɗu a wasu daga cikin ƙasashe wanda ba sa shiri da ita su kansu suna ɗanɗana kuɗansu sakamakon ba ta lasisi da suka yi don kuwa idan muka ɗauki ƙasashe irin su ƙasar Amerika wanda tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suka ba da gudunmawa 100% wajen wannan harka ta safar kayan maye ta yaɗu musamman a ƙasashe irin nan masu tasowa don suna ɗaya daga cikin wanda suka ɗauki nauyin fara shuka tabar wiwi a ƙasar India dalilin sana wannan shukar ko domin safarar ta za ta fi saukin safarar shiga zuwa kasar kire-kire information technology na China ya fara balaga sun san idan suka taso za su yi kankan da su saboda haka sai suka ga me za su yi domin su tafiyar da wancan cigaban da ake tsammanin China za ta samu nan da wani lokaci wannan shi yasa sai suka ga bari su haukata bari su susuta matasa masu tasowa wanda su ne mustaqbal su ne fice na kowace al'umma to da haka sai suka ɗauki nauyin shuka wannan taba ta wiwi a ƙasar China a ƙasar India wanda su suna da nisa tsakaninsu da ƙasar India amma China ba ta da nisa irin nisan da su suke da shi a wancan ƙasar a shi sa ka ji ana ce mata Indian hen ba wai a ƙasar ake shuka ta ba a ba wai su suka shuka ta ba a'a ga waɗanda suka ɗauki nauyin shuka ta tan domin wancan makirtin da suke ƙoƙarin kullawa to amma da yake Allah maɗaukakin sarki bai kaddara China za ta tasirance da ita ba sai ya kasance yadda ake shan wiwi a ƙasar Amerika ba a sha ƙasar China yadda ake safarar miyagun ƙwayoyi da ita wiwin a ƙasar Amerika ba a ƙasar China so da ka sai Allah madaukakin sarki ya ba su kariya. Yan uwa, abinda nake cewa a takaice shine harkar shaye-shaye da shan kayan maye abu ne da ya damu duniya gaba daya. Babu kasar da ba sa dandana kudinsa sakamakon yaduwar kayan maye a cikinta. So da alal kalla yana jawo musu dakilewar tattalin arzikin da suke kuri da shi, yana jawo musu haukacewar da yawa daga cikin matasansu, yana jawo musu yawan kashe-kashe da fadace-fadace. To shi yasa zaka ga hatta irin kamfanonin da suke bayar lasisi na sai da wasu daga cikin irin waɗannan abubuwa, hatta irin kamfanonin irin na tobacco haka, irin na su taba sigara da ake sha, sai da suka samu su wani mugun kaidi za su karɓi haraji daga wajensu, za su ba su dama su sai da taba sigari. Amma duk wanda zai sai da taba sigari sai ya talla a fili ƙarar cewa tana cutar da lafiya. Ina fata an fahimta. Ma'ana in za ka sha ka sha kana sani. Zaka ga hatta kwalin sigari, duk wanda ya taɓa ganin kwalin sigari zai ga sai sun yi wani warning a ciki cewa menene is dangerous daga ƙarshe. Ma'ana shan taba sigari yana da illa a rayuwa, a lafiyar mutum. Yawwa, abinda dai nake so in gaya mana shine wannan illa ta shaye-shaye ba wai iya ƙasar mu ce Najeriya ba, ba iya Afirka ba ne, duk duniya ana fama da ita. Sai dai Bahaushe ya ce wai ruwan da ya dake ka shine ruwa. Saboda kuma mai ɗaki shi san inda ɗakin sa yake masa yau, shi yasa mu bi'an muka fi sani shine al'umman muka fi sani shine Najeriya, Najeriya ma kuma arewacinta. Babu daɗewa ƴan uwa, wani bincike da aka gabatar game da rate na shaye-shaye da ake da shi a ƙasar nan gaba ɗaya, wato abin takaici da abin haushi ƴan uwa, a kusan Kano ta ɗauki gabara lamba ta ɗaya. Kano garin mai albarka, idan ake cewa ko da mai ka zo an fi ka har shaye-shaye ma Allah ya kiyaye. Haka dai suka faɗa, suka ce inda aka fi ko ina ta'ammali safarar shigowa da shi da shansa jihar Kano ne. Da wasu jihohin sun fi mu, irin Sokoto da sauransu, ba ma da ƙarshe da Kano sun karɓi kambun. Allah ya kiyaye, wannan ba kambun bane mai kyau. To amma dai mun karɓa koma dai menene. Ni ina gani wannan yana da alaƙa da yawan da muke da shi gaskiya. Tun da Kano tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi ko ina yawa, amma baka ce ita ba ce. Yadda wannan census sai nuna na ƙarshe da aka yi, Kano ita ce ta fi ko ina yawa, daga Kano sai Lagos. To da ka yau yana da alaƙa da irin wannan. Dama yawa idan baka iya control ɗinsa ba, ka sa shi a inda ya kamata, to zaka fuskanci abin da baka so ƙarƙashinsa. Ɗan uwa, a taƙaice, idan kana so ka san illar shaye-shaye, saboda abu na farko da shaye-shaye yake haifarwa ƴan uwa shine mai gushewar hankali. To idan kana so ka san illar shaye-shaye, ka kalli a mahimmancin da hankali yake da shi a jikin ɗan adam. Ɗan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da littafi, ya turo da manzanni da addinin musulunci. Ɗaya daga cikin mafi girman aiki na addinin mu na musulunci shine kare wasu abubuwa guda biyar ƴan uwa, wanda ake ce musu da ad-daruriyatul khams. Ad-daruriyatul khams wasu abubuwa ne da addinin musulunci ka tsokan yazo dan ya ba su kariya. Ga abubuwan kamar haka ƴan uwa, na farko akwai hibzuddin. Na farko, addinin musulunci ya zo dan ya bawa addini kariya ne. Saboda haka duk yadda za a kada a raya, duk yadda za a shiga a fita, dole ne addini ya tabbata. Mutane su addinin su yadda Allah subhanahu wataala ya tsara musu, yadda Allah madaukakin sarki yake so a yi, yadda manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi, haka addini ya kamata ya kasance. Duk abin da zai fito na fito, zai muqawama da addinin musulunci, lallai ne a samu hukumar da za ta tsaya ta yake shi, ta kawar da shi, addinin musulunci ya tabbata. Wannan shine abu na farko. Abu na biyu shine hibzun nafs, shine kiyaye rai. Lallai ne a bawa rai kariya, kada a kashe mutum haka kawai, kada a zubar da jininsa, kada a ji masa ciwo, duk abin da zai kai ga ƙwarzanar lafiyar mutum addinin musulunci ya hana shi. Wannan shi ma dole ne hukuma da ɗaiɗaikun mutane, kada kai dukkan abin da za ka yi na salwantar wata gaba daga jikinsa ba tare da haƙƙi ba. Abu na uku, ‘yan uwa, shi ne hibdul aql, shi ne kiyaye hankali, wanda shi muke bayani a kansa. Addinin musulunci ya zo don ya ba hankali kariya, duk abin da zai sabota hankali, zai lalata hankali, zai tafiyar da hankali, dole ne, wajibi ne a tashi iyakacin iyawa, ɗaiɗaiku da gaba ɗaya a gwamnatance a yaƙi abin. Ko menene, inda aka san zai ba hankali matsala, dole ne a kaure shi. ‘Yan uwa, abu na huɗu shi ne hibdul mal, dole ne a ba dukiya kariya, ya saboda dukiya da ita rayuwar ɗan adam take tsayawa. Dole ne ɗan adam ya rayu ta hanyar ya ci, ya sha, ya zauna a mazauni, ya sai tufafi, magani da duk abin da suke kewaye da rayuwarsa, ‘yan uwa, za ku ga dukiya ce. To dole ne a kiyaye dukiya, kada a yi ƙwace, kada a yi sata, kada a yi fashi da makami, kada a yi aklu amwalin nasi bil batil, 419, damfara, duk wannan addinin musulunci ya zo don ya hana su ne. Sannan abu na ƙarshe shi ne hibdul irb, kiyaye mutunci. Shi kuma kiyaye mutunci shi ne zai ba tsatsan da jinsin ɗan adam kariya, ta yadda ba za a yi zina ba, ba za a yi luwaɗi ba, ba za a yi maɗugo ba, ba za a ci mutuncin mutum ba, ba za a yi masa ƙazafi ba, duk kiyaye mutunci ne. Kada mutum ka ƙirƙiro abin da bai ji ba bai gani ba ka jingina masa, ka taɓa mutuncinsa. Addinin musulunci kuwa zo don ya kiyaye mutunci. ‘Yan uwa, waɗannan abubuwa da na ambata a daruriyatul khams, idan muka kalle su da kyau za ku ga dukkaninsu malamai suka ce wanda yake mafi mahimmanci a cikinsu gaba ɗaya shi ne hankali. Me yasa? Li'annahu manatu taklif, li'annal aqla manatu taklif, saboda shi hankali da shi ake rataya takalifanci. Addini, mu fara daga addini. Addini idan ba hankali zai yi? Ba zai yi ba. Hatta ma abin da ya shafi ibadar dukkaninta, annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace an ɗauke rufiyal aqlama an salafin, an ɗauke alƙalmi daga kan mutum uku, an ɗauke daga mahaukaci har sai ya yi me, sai ya warke, ƙaramin yaro sai ya yi me, sai ya girma, mai bacci sai ya yi me. To kun ga mahaukaci babu ma addinin a kansa gaba ɗaya. Shi sa mutumin da ba shi da hankali lokacin sallah zai kowa ya tashi ta masallaci zai je sallah, shi za ka zo ka ce masa wani tashi mutum masallaci, ba ta kansa. Kaga ashe ita shi kansa addini yana da alaƙa da me, da hankali. Haka nan ɗauki rai, shi kansa ran da ke gangan jikin mutum da aka ce a bada kariya a kansa, idan babu hankali ta yaya za a yi ka iya murarran rai? Babu hankali sai ya kasance dai bainas sama'i wal ardi, gashi nan gashi nan, eh shi ba anan ba, shi ba a can ba. Haka nan dukiya, ga tarin dukiya ‘yan uwa, amma ba hankali, ya za ka more ta? Babu. Ba na mantawa mun kai wata ziyara gidan masu rangwamen hankali, ba za a ce gidan mahaukata, masu rangwamen hankali da ke ɗorayi. Wallahi da muka je sai aka nuna mana wani ɗaki, haka wasu matasa ne ga sanan dukkaninsu an sata a cikin maruruwa. To akwai wani matashi da aka nuna mana shi, ɗaya daga cikin wanda yake kewayawa da mu yake ba mu labari, yace kun ga wannan? Yace ɗan gidan wani mutum ne, faɗo da babban mutum a garin nan. Wallahi yaron shi kaɗai dukiya ce, duk sai gidan gaba ɗaya, duk gidan masu rangwamen hankalin da komai da komai duk zai siye gaba ɗaya. Amma kuma gashi a makale a cikin mari a tare da mahaukata, me dalili? Ina dukiyar, ina amfanin dukiyar a lokacin? Babu. Saboda me? Saboda ba hankali. ‘Yan uwa, an fahimta? Kun ga ashe idan akwai dukiya ba hankali za ta yi amfani? Ba za ta yi amfani ba, ba za ta yi amfani ba. Haka shi ma duk mutuncinka idan babu hankali, to daman da hankali ba, da mutunci ba hankali ina yake? Babu. Shi sa ‘yan uwa, Allah subhanahu wa ta’ala yake fada a cikin alqur'ani sa mai girma cikin suratul isra Allah subhanahu wataala yake cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdilan Allah yace tabbas haqiqa ku dube yadda Allah madaukakin sarki ya kawo siyakin ayar yace laqad ga lam lamul qasmi ga qad litawkid wa tahqiqi tabbas haqiqa karramna bani adama Allah yace mun girmama dan adam mun mutunta dan adam wa hamallahum fil barri wal bahr mun dauke shi akan ruwa mun dauke shi akan kogi dan adam yakan tafiya akan ruwa ta hanyar jiragen ruwa yakan tafiya akan kasa ta hanyar abubuwan da ake amfani da su na sifiri akan kasa shine wa hamallahum fil barri wal bahr Allah yace wa razaqnahum min at-tayyibati sannan mun azurta su daga dadada wa faddalnahum ala kathirin sannan muka fifita su akan dayawa mimman khalaqana tafdilan daga cikin halittun da muka yi Allah madaukakin sarki ce tafdilan fifitawa bayan fifitawa to yan uwa wannan fifitawar da Allah subhanahu wataala yayi mana ku kalle ta da kyau za ku ga dukkanin ta hankali Allah madaukakin sarki ya dauka yayi amfani da shi wajen ba dan adam wannan falala dan duk abin da dan adam yake karfi kake takama da shi akwai dabbar da tafi ga karfi ba haka bane dabbobi da masu fadan adam karfi idan gudu kake takama da shi dabbobi ne suka fi ga gudu idan kyau kake takama da shi da Allah babu dabbobin da suka fadan adam kyau babu wani abu da kake ji da shi wanda dabba ba ta da shi amma menene ya mayyaze ya tantance tsakaninka da ita shine hankali shine gurbin da Allah madaukakin sarki ya fifita ka din wa faddalnahum ala kathir mimman khalaqana tafdilan hankali kenan shi sa zaka samu dewa Allah madaukakin sarki sai ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab wai ba wanda yake tintintini ya gane abinda sakon da ke cikin alqur'ani sai wa sai mai hankali kitabun anzalnahu a Allah madaukakin sarki ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin cikin surat yusuf go inna anzalnahu qur'anan arabiyyan sai ce me la'allakum taqiluna la'allakum taqiluna wannan littafi ne da muka saukar da shi balaraban littafi sai Allah ya ce la'allakum la'alla domin fatan taqiluna dan ku kasance masu hankali kaga qur'ani ma wanda yake iya fahimta alqur'ani da sakon da Allah madaukakin sarki saukar shine mai hankali shi sa Allah madaukakin sarki ya zargi marasa hankali sai ya nuna duk mutumin da ya bari hankalinsa ya gushe ko ya ki amfani da hankalinsa ta hanyar da ya kamata za ku fahimci magana ta baya sai Allah ya ce da shi da dabba da dai suke bar ma dabba ta fi shi dan dabba duk abin da aka halice ta domin shi tana yi ita dan ba halice ta dan tayi sallah ba halice ta dan tayi azumi ba halice ta dan tayi aikin hajji ba an halice dabba ne dan ta ci ta sha ta ci abinci tayi fada tayi kaza dan wannan abun kawai aka halice ta shi sa tana yi Allah madaukakin sarki ce laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsuruna biha lahum adhanun la yasma'una biha sa'alaka ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum alghafiluna ba haka Allah ya faɗa ba yan uwa haka ya faɗa subhanahu wa ta'ala yace wa laqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal-ins tabbas haqiqa man halittawa wutar jahannama mutane da aljannu da yawa dan a sasu a cikin ta kamar mai tambaya ya ubangiji mai suke za a sasu a cikin wutar jahannama sai Allah ya ce lahum qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa hankalta da ita suna da zuciya amma ba sa hankalta da zuciyar ta su walahum a'yunun suna da idanuwa amma la yubsiruna biha ba sa gani na kallo da daukar izina da amfani da shi walahum adhanun suna da kunnu amma la yasma'una biha ba sa ji da shi sai Allah madaukakin sarki ya ce ulaika kal an'ami kun ga irin waɗancan da ba su hankaltar abubuwa wanda hankalin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba sa amfani da shi sai Allah ya ce kal an'ami kai ka ce dabbobi ne sai Allah ya ce balhum adal barma waɗannan sun fi dabbobi lalacewa wal yaz billah shine inda nake so na zo kenan Allah madaukakin sarki ya ce balhum adal irin waɗannan sun fi dabbobi lalacewa Allah ya ce ulaikumul ghafiluna in kana neman rab kanannu gafalallu to shine irin waɗannan Allah madaukakin sarki mana tsari da su haka nan a dan uwa saboda abin da ya shafi haramcin giya saboda abin da ya shafi a illar da kayan maye suke da su ga dan adam da lalata hankalinsa mafi girman ni'imar da Allah madaukakin sarki zai wa dan adam shine hankali to dan mutumin da yake kokarin ta'ammali da kayan maye kamar abin da yake cewa lisalu halihi abin da yake cewa bai gode da wannan ni'imar da Allah madaukakin sarki masa ba baya su mafi girman kyauta da Allah zai maka shine baka hankali to kamar abin da mutum yake cewa baya su baya bukata sai je sha abin da zai gusar da hankalin nasa shi ta ku kalla tun a farar safiya ta addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya dauki matakan da ya dauka wajen haramta shan kayan maye saboda illar su ga addini ga masu addini in dai akwai kayan maye ba za a yi addinin yadda ya kamata ba saboda in ku fahimta wato ba za ka gane kokari wallahi da kai ka wanda sahabbai suka yi ba sai ka fahimci yadda giya take a wajen larabawa lokacin jahiliya wato abubuwa guda biyu ba ka taba iya raba larabawa da su a lokacin jahiliya abubuwan nan guda biyu ba ka taba iya raba balarabe da su na farko shine giya na biyu tata waɗannan abubuwan guda biyu duk mai karanta adabi na larabawa ya san yadda larabawa ko da yaushe suke cikin waɗannan abubuwa zaka ji awaƙinsu suna yawan ambatansu giya yadda ake ɗauka taliban sai abin da zan bada misalin giya a yanzu da larabawa take a wajensu da safe za a sha da hantsi akwai lokacin sha da rana za a sha idan rana ta yi sanyi canjin mai za a sha da daddare ma za a sha lokacin kwanciya bacci za a sha kaga abin da kai mai wannan sabon barinsa abu ne mai kuma duk abin da ka sani laraba suna yin giya daga shi dabino ba shi ne abincinsu ba suna yin dabino daga giya akwai asirul khamr juice ne na giya na dabino za a samu dabino a tsuma shi a zuba masa ruwa tsuma shi ya dade yadda suke shi dabinin sai ya fita sai ya koma cikin ruwan sai ya rinka sha kamar juice wannan babu komai to amma yadda suke masa shi ne sai su bata sai ta tsumu sai kamar sati kamar ka samu fara ne ka bata sai sati guda dan uwa duk wanda ya san fara ka bata fara sai sati ya kake gani in ka dauka ka sha sai da kana ramu a waje guda kawai naga an samu matsala wannan bi shi ma suna yin giya daga shi haka abin da ya shafi alkama da sha'ir duk waɗannan abubuwan duk wani abincin da suke amfani da shi su kuma suna haɗa giya da shi saboda yadda ta zama su jiki ba sa iya rabuwa da ita to ana nan kuma kawai sai addinin musulunci ya bayyana kuma in dai akwai giyan nan addinin musulunci ba zai yi ba to shi sa ku duba hikima ta Allah subhanahu wataala saboda shine al-hakim kai tsaye da addinin yazo ba a ce kawai kada wanda ya ƙara shan giya duk wanda ya ƙara shan giya dan wuta ne ba wallahi wanda sai dai ba addinin musulunci bari ba ku labari mahaifin Anas dan Malik da ake cewa Malik din mahaifinsa ai abin da ya hana shi karbar addinin musulunci shine ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da addinin haramta giya yace shi bai daina shan giya ba sai bangaren Madina ya hijira ya je mutu a can kun ji irin abin da nake gaya muku yace wannan mutumin yazo da addinin da yake hana giya shan giya shi kuma ba zai daina ba saboda kai zabi ya ci gaba da shan giyar sa akan ya karba addinin musulunci saboda Allah subhanahu wataala ya san zukatan su saboda ka sai rinka bin su a hankali sai aya ta farko ta sokacin suratul baqari Allah madaukakin sarki yace yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin nas wa ithmuhuma akbaru min nafihima abinda Allah madaukakin sarki ya fara musu da shi kenan Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayar ka game da giya da tashi kun ga hada su aka a waje guda ko na ga muku dama suna tambayar ka game da giya da tata sai Allah ya ce qul fihi ma ithmun kabirun ka ga musu ya rasulullah ka ce a cikin giya da tata akwai laifi babba ku kalle yadda Allah ya kawo abin ithmun kabirun laifi babba sufa da masu laifi babba ina fata an fahimta sai Allah ya ce kuma akwai amfani ga mutane wa manafi'u linnas akwai amfani ga mutane ba a ce akwai wani amfani mai girma ba akwai kamar a ce akwai katal laifi ga giya sannan kuma akwai dan amfani shikenan an fahimta kamar haka ne sai Allah ya ƙara bayani sai ya ce wa ismuhuma amma ku sani laifin da ke cikin giya da tata akbaru min naf'ihima sun fi girma daga amfanin nasu tun daga lokacin masu hankali tunani sai suka fara tunanin lalle akwai matsala a shan giya akwai matsala akwai amfani amma laifin ta yafi amfanin yawa saboda mai sayar da giya zai samu me zai sayar ya samu kuɗi shine amfanin kawai amma laifukan aka fara lissafa maka ba su lissafa ba suna da yawa ɗan uwa daga nan wasu sai suka fara tunanin cewa lalle akwai matsala a giya sai suka fara dan janye mata suna daga mata kafa amma duk da haka an ci gaba da shi addinin musulunci kuma bai haramta ta ba sai da aya ta biyu ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu Allah madaukakin sarki yayi kira na masu imani yace ya ku wadanda kuka yi imani la taqrabu as-salata kada ku sake kuzanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke fada to a lokacin kun gana an sa musu ne wani kaidi an dan yi limiting din su to sai kasance giya ana shanta ne sau biyu ana shanta bayan sallar asubahi zuwa lokacin sallar azhar saboda lokaci ne mai tsayi mutum zai iya sha ta mai ta sake shi sai kuma su sha bayan sallar isha'i zuwa mai zuwa lokacin sallar asuba shi ma lokaci ne mai tsayi to kaga wancan mugun shan da na faɗa a bayan da suke mata an rage ko ba an rage ba an rage an samu rage ana tafiya a haka wasu dai tana dan fita akan su a hankali a hankali sai da aya ta ƙarshe ta zo kamar yadda al-imam ibn kafir Allah ya masa rama yake cewa sa'ad ibn abi waqas Allah ya ƙara masa yarda ya je wajen mutanen Madina a wata gona daga cikin gonar ɗaya daga cikin mutanen Madina a lokacin ana ta shan giya to da yaje shi ma aka bashi a lokacin ba aranta shan giya ba ya sha saboda sai ake tattaunawa akan da ansarawa da mutanen Makka muhajirai da ansarawa su suka fi sai sa'ad ya tashi ya ce ai mutanen Makka su suka falala sai wani ba ansari ya samu wani abu ya jefe shi aka to sai kawo ƙara wajen annabi tsira da amince tsara sabbata a gare shi sai wannan aya ta sauka wace aya ce yan uwa wace aya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan Allah ce fajtanibuhu la'allakum tuflihuna Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani innamal khamru haƙiƙa giya da kuke gani wal ansabu da gumaka a wal maisiru da tata wal ansabu da gumaka wal azlamu da neman sa'a da suke da kibiyu sai Allah madaukakin sarki ce dukkanin waɗannan abubuwan gaba ɗaya rijisun min amali shaytan ƙazanta ne daga cikin ayyukan shaytan aka ce rijis a nan wajen ya shafi haramci daga cikin ayyukan shaytan Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihuna fadin Allah madaukakin sarki fajit da inda fi'li amri yazo a larabci yaqtadil bih yaqtadil wujub yana fa'idadar da wajibcin barin wannan abu Allah madaukakin sarki yace ku nisanci giya ku nisanci tata ku nisanci kaza la'allakum tuflihuna fatan kwara bauta yan uwa lokacin da wannan ayar ta sauka inda za ku gane yadda suka yi wa giya mugun sabo a lokacin an girka ta duro-duro tukunya-tukunya masaki-masaki amma mai shelefa ta yana shela a cikin kwararo da lungunan Madina yana cewa Allah madaukakin sarki ya haramta giya, Allah madaukakin sarki ya haramta giya. Wallahi a cikin sahabbai babu wanda yace bari in sha wannan daga wannan shikenan gobana tuba, a'a. Dan uwa haka suka rinka sanya waɗannan dirrika, suna tuntsirar da su, suna zubar da su, suna kwararar da su. Aka ce haka lungunan Madina ta cika da giya, tana kwarara da su sun zubar. Daga lokacin babu wanda ya ƙara shan giya daga cikin su. Dan waɗannan matakai su Allah subhanahu wataala ya bi wajen haramta giya. Hakanan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Wata aya yace wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima. Allah yace kada ku jefa hannayenku, ma'ana kada ku jefa kayyukanku zuwa ga halaka. Aya ta biyu Allah madaukakin sarki yace kada ku kashe kayyukanku, lalle Allah mai jin kai ne akan ku. Yan uwa, daga cikin illar da giya take sawa ko kayan maye shine akwai kashe kai. Akwai kashe kai. In nace kashe kai ko direct ko indirect, in nace direct shine akwai kayan maye da in kasha wallahi nan take zaka mutu. Idan akwai wani yaro kwanakin baya da ya sha wata kwaya, nan da ne ya mutu wallahi. A ina ji kun ji labarin abin da ya faru nan a sheka ko wasu yara da suka dafa zakami ne ko menene haka. An ce mutum nawa suka mutu a lokacin? Wajen mutum 12 aka ce. Wasu kuma sun hauka ce. A nan take wasu suka rinka tuba kayan suna tsarara suna gudu wallahi. A radio aka faɗa wani ai kowa ya ji ko? Ba ni kaɗai na ji ba. Bai wuce wata biyu ba aka yi abin. A nan sheka kusa da mu. Wani biki za a yi kawai suka samu zakami kuma ya suka sa a ciki. Wannan zakamin da ya zakamu gaskiya sosai. Ya zakamu sosai. Wallahi dai matasa wajen mutum 12 aka yi asararsa sun mutu nan take. To kaga wannan Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawukanku, sun je sun kashe kawukansu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk mutumin da ya kashe kansa da wani kayan kisa a duniya, Allah subhanahu wataala zai sa shi a wutar jahannama, sannan a matsala masa irin wannan abin da ya kashe kansa a ciki, a yi ta masa azaba da shi. Ma'ana idan mutum wuka ya sabu ya saka kansa ya rasu, Allah zai sa a sashi a wutar jahannama, sannan a bashi wuka irin ta jahannama ya ta saka kansa. Haka zai ce kun san kuma wutar jahannama ba mutuwa. Ba mutuwa. To yanzu kaga duk mutumin da ya kashe kansa duk hanya ta hanyar kayan maye, shi ma abin da zai same shi kenan. Abin da zai same shi kenan. Sannan kayan maye ɗan uwa, kamar yadda malaman tafsiri suke ambata cewa idan aka ba mu zaɓi cewa akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kira su da at-tayyibatu, akwai abubuwan da Allah madaukakin sarki ya kira su da al-khaba'ithu, shin kayan maye a cikin wannan layi zaka sa su? Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrat wal injil ya'muruhum bil ma'ruf yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Daga cikin siffar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yana halatta wa al'umma sadada dan abubuwa, yana kuma haramta musu guduba, wa yuharrimu, yana haramta musu mai al-khaba'ith, munana. To da Allah idan aka ce ka sa kayan maye a cikin at-tayyibatu ko a cikin al-khaba'ith, wanne zaka sa su a cikin al-khaba'ith? Ashe kun ga yana ɗaya daga cikin abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yazo dan yayi mai dan ya haramta su. Yan uwa, akwai hadisai da yawa masu firgitarwa da razanarwa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayani game da haramcin kayan maye. Wato in aka ce kayan maye, yan uwa, ya kunshi akwai al-mukhaddirat, akwai al-muskirat, akwai al-mubdi'at, akwai al-musakkinat, duk akwai su. Ma'ana akwai nau'in kayan mayen da idan ka sha, ko in ce idan ya sha za ku ga su za su gurɓata masa hankali, za su lalata masa hankali ne. Su ne al-mukhaddirat. Akwai wanda kuma za ku ga al-muskiratu ne, su kuma za ku ga maye da timɗi ne za su sa shi. akwai irin nau'in kayan mayen da idan ya sha su kuma za ku ga sulu za su sashi irin kayan bar da ake sa ku su da ake ce musu al-muhdiat masu sa sulu kaga mutum yana tafiya shi ba abin nan ba shi ba afin ba amma yana tafiya yana kamewa insha Allah ta'ala za ku ga yana tafiya a shi ba abin nan ba shi akwai wanda za ku ga shi kuma kawai idan ya sha baya take sa shi yana tafiya yana dawo da baya da baya to duk waɗannan abubuwa ƴan uwa dukkanin su gaba daya da wanda ake sha da wanda ake lasa da wanda ake shaka da wanda duk nau'in kayan mayen da ka sani dukkanin su sunan su giya dukkan abin da ya gurbata hankali kawai shi sa hadisi ingantacce hadisin Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haramun inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zai gurbata hankalin mutum ya sa shi maye annabi yace wannan sunan sa giya kun ga ita giya hukunci ce yan uwa in kun fahimci yanda abin da nake nufi da hukunci giya ba wani abu bane misali a ce wani nau'in abu ne da ake hada shi da kaza shine giya a'a giya hukunci ne mai hukunci duk abin da ka san zai gurbata hankalin mutum idan mutum ya sha shi ya fita daga hankalinsa ko ya sa shi baccin da ya wuce ka'ida ko ya sa shi slow dukkanin abin da yake irin wannan giya ne kawai shi sa wata ruwaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ruwayar da Aisha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa kullu muskirin qaliluhu fa kathiruhu haram duk wani kayan maye dan kadan dinsa da maiwansa haramun ne saboda haka ko cikin kwankwala ta aka ba mutum ya sha kayan maye saboda haka duk hukuncin da zamu ambata nan narkon azaba ya hukunta shi ma Allah ya kiyaye mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace duk mutumin da ya sha giya ina ce giya ba ina nufi giya wacce ake kira da giya ba a dukkan wani kayan maye duk mutumin da ya sha giya kayan maye annabi yace kana haqqun ala Allah subhanahu wa ta'ala ay yusqiyahu min qiyatil khabal haqqi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora wa kansa da kansa ya shayar da shi wani abu da ake cewa qinatul khabal sabai suka ce ya rasulullah ma qinatul khabal me kake nufi da qinatul khabal sai annabi yace usaratu ahlun nar ma'ana datti irin ƴan wuta idan azaba tayi azaba irin ruwan kurji da ruwan majina da bayan gidansu irin wannan dattin da yake taruwa tafasasshe shi zai ringa daukowa ana ba dan giya duk mutumin da ya sha giya a duniya ya mutu bai tuba haka zai masa Allah ya kiyaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kullu man shariba al-khamra fi dunya famata wa lam yatub lam yashrabaha fil akhirah duk wanda ya sha giya a duniya ya mutu bai tuba ba annabi ya ce ba zai sha ta a lahira ba kun san akwai ta a lahira ko masalul jannati allati wu'ida al muttaquna fiha anharun min ma'in ghayri asin anharun min labanin lam yataghayyar wa anharun min khamrin ladhdatin eh za mu sha in Allah ya yarda Allah ya ce wa anharun min khamrin ladhdatin wata giya ce mai daɗi amma giyan nan an ce ana sha ana rufe ido ana ka san ba daɗi eh ba daɗi mutum yana sha yana rufe fuska yana gimtse baki saboda duk wanda ya sha giya a duniya bai tuba ba ba shan giya a lahira ɗan uwa musifar shi ne duk mutumin da yake ta'ammali da kayan maye to duk lokacin da yake ta'ammali da kayan maye a lokacin ba mai imani bane hadisin Bukhari da Muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mai shan giya ba zai sha giya ba a lokacin da yake shan ta yana mumini a lokacin da yake shan giya ba mumini bane ka kaddara da zai mutu a lokacin da yake shan ta ba wallahi haka annabi ya faɗa yan uwa ba zai sha ta ba a lokacin da yake mumini sannan mala'ika Jibril ya zo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin Musnad Imam Ahmad ya fitar da shi yace ya rasulullah Allah madaukakin sarki ya tsine wa giya ya tsine wa mai shan giya ya tsine wa mai sai da giya ya tsine mai tatsa giya, ya tsine wanda ake tatsowa, ya tsine wanda ake dauka a kaiwa, ya tsine wanda yake mutum goma annabi ta tara tsine akan giya. Mutum goma annabi ta diski na nune dan Allah, ina mutum zai kai tsinuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? A ce akwai tsinuwar annabi akan mutum, ina mutum zai sa kansa? Saboda Allah yanzu mutum ko nuna shi akai, aka ce wannan akwai tsinuwar iyaye akan sa, eh za a rinka kallon sa? Bare tsinuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haka annabi ya tattara su, su goma ya tsine musu albarka. Yan uwana masu albarka, ana nuna min cewa karfe 8 zamu dakata da dai ban ma fara lecture ba, tunda abinda aka ce ni bayani aka shine illolin kayan maye, kun ga ban fara bayani akan illan ba. To amma da a takaitan takaicewa, tunda lokaci mu'tabar lalle ne a lura da shi, ga wasu abubuwa kamar guda uku hudu daga cikin illolin giya ko kayan maye, wanda guda hudu daga ciki zan kawo su ne a cikin suratul baqara, wacce suratul da muka gabatar. Na farko, akwai kiyayya da gaba. Duk inda ake ta'ammali da kayan maye, yan uwa, sai ka samu ana kiyayya da gaba, fada baya sassautuwa a wajen. In ka duba da ungoyin da ake fadan daba, da Allah yanzu ka taba ji an ce tsakanin masallacin Abdurrahman bin Auf da masallacin Abu Huraira ana fada, wannan sun dauko adana, wannan sun dauko adana, ka taba ji? Saboda kamilallan mutane ne, tsatsu masu hankali a wajen. Sai daga zikaratun Alkur'ani kaji wannan, sun je sun kai wannan ziyara, haka mu'ahat ɗan uwantaka za ka samu tsakaninsu. Amma sai ka ji an ce da ɗan shekara da ɗan sallari da ɗan Hausawa da ɗan tukuntawa ana rigima. In ka je sai kalli masu rigima da Allah, an menene? ɗan madari ne su ne. Duk inda yake akwai shaye-shayen kuma babu zaman lafiya. Sannan akwai hana mutum bin Allah, akwai hana mutum tsayawa yayin sallah, akwai hana mutum ambaton Allah. Innama yuridu shaytan wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Allah ya ce fa hal antum muntahuna. Allah ya ce abinda shaydan yake nufi wajen kawo muku giya, ya kawata muku ita, abinda yake so shine ayyuki a bainakum al adawa, ya afkar da gaba da kiyayya tsakaninku. Kun ga na farko kenan, Allah madaukakin sarki ya faɗa, ba ni na faɗa ba. Sannan wai suddakum, ya kuma toshe ku, ya hana ku an zikrillahi, game da ambaton Allah, wa anis salati, kuma hana ku yin sallah. Yanzu Allah kalli sawun gaba, akwai wanda za ka gansa regulus ne a sawun gaba, kusan kullum ka za ka gansa a sawun gaba, dan Allah a ciki akwai dan madaru. Da wahala, da wahala ka samu mutumin da yake mudmin, wanda yake ya zama addicted da shaye-shaye, ka same shi yana kiyaye sallah. Dama ita sallah ba alfasha take hana ba, inna salata tanhanil anil fashai wal munkar, tana hana alfasha ne. To shi kuma kullun a cikin alfasha yake, ta za a kiyaye sallah? Bare ka samu zikirin yamma da zikirin safiya da azkaru sabah wal masa, sai kullun sai an yi da shi, da wahala. Yan uwa, daga cikin mummunan abinda kayan maye suke jawo, akwai rashin samun rabota a lahira. Ayat da muka fara gabatarwa, ayyuhal ladhina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna. Kun ga ku nisanci waɗannan abubuwa don ku rabauta. Kun ga mafhumul mukhalafa, idan baka nisance su ba fa za ka rabauta? Ba ka yi ba rabauta. Yan uwa, illolin da kayan maye suke suna da yawa, yawansu ba zai misalci ba. Daga ciki mafi girma, yan uwa, shi ne duk inda ake shan kayan maye babu zaman lafiya a wajen. Idan mutum ya sha kayan maye, duk wani saƙo zai iya aikatawa, zai iya kisan kai, zai iya yin sata, zai iya zina, zai iya luwa, duk wani abin da ka sani idan mutum zai sha kayan maye zai iya yin sa. Yanzu yan uwa, abubuwan da suke faruwa na kashe-kashe da kwatan waya a takawa mutum wuka a kar, dan Allah yanzu wannan mai hankali, mutumin da yake cikin hankalinsa zai iya yi. Ina buga misali da wannan, wani matashi da na ji ana hira da shi, wata mata da ɗan jariri a hannunta, ya biyo ta, ta ba shi wayar, amma sai da ya dawo aka ce soka wa ɗan jaririn wuka. Ta ba shi wayar, amma sai da ya dawo da wuka, ɗan jariri ba. Yanzu dan Allah, kai dai a matsayinka na akara maka, za ka iya haka? Ka san babu hankali a tattare da shi. Shi yasa duk wani abin da ka sani in dai mutum zai sha kayan maye zai iya aikata shi, ko menene. Allah madaukakin sarki ya samu dace. A gurguje, duk da na ga lokacin yayi, abu na ƙarshe da zan zakata akan sa shine, lalle ina ba iyaye shawara akan waɗannan abubuwa kamar haka. Na farko, lalle ne iyaye mu sa ido akan ƴaƴanmu. ƴaƴa amana ce, Allah maɗaukin sarki ba mu kuma je mana tambaya akan su. Ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara. Lalle akwai abubuwan da ya kamata barin ka kalla game da yaranmu. Na farko, duk lokacin da mutum ya ga wani canji haka irin ba zato ba tsammani ga yaro, lalle mutum ya sa ido. Kaga yaro ko ɗabi'unsa lokaci guda sun canza, musamman kaga yana ya fara wani abu na ƙumbiya-ƙumbiya haka, ka sa ido a kansa. Musamman kaga bakinsa ya yi baki, idansa yana ja, shi ba a folo yake ba, bacin ido yake ba. Ko kuma haka kawai kaga ya tsirsa wani baƙin gilasa kawai, kuma shi lafiyarsa ƙalau, ka sa ido a kansa. Duk lokacin da ka fahimci yaranka yana bin wasu yara wanda baka yarda da su ba, lalle ka sa ido a kansa. Munanan abokai ƴan uwa, daga cikin yaran da suke fara shaye-shaye kashi 100, kusan kashi 60 abokai suke jin su. Wallahi abokai ne. Tarbiyyar da kawai yaranka ta shekara 10, wallahi aboki cikin minti 10 zai lalata ta. Wallahi minti 10 ta yawa zai lalata maka ita. Aboki yana da tasiri ƙwarai da gaske a cikin ɗabi'ar mutum. Musa ido akan wanda yaran mu za su rinka kai kuma a cikin su. Sannan abin da yake da muhimmanci ƴan uwa, akwai waɗanda su kuma ba su da imani, mutanen banza ne, astaghfirullah. Su babban abin da suke yi shine su suke zuwa su yi safar waɗannan abubuwan suna sayo da yaran mu. Da ita suke kuɗi su gina gidaje, su sayi motoci, su duk abin da za su yi da kuɗin da ake sayo da yaran mu ƙwaya suna haukacewa. Kuma wallahi suna nan a cikin mu. A cikin mutanen suna kaiwa da kuma lallai ne mu haɗa kai domin yaƙirƙirin waɗannan azzalumai mugaye. Allah ya mana maganinsu. Allah maɗaukakin sarki ya shari matasanmu. Wannan ƙungiya ta izalatul bid'a da ta shirya wannan wa'azi, Allah maɗaukakin sarki ya mata albarka, ya ƙara mata dukkanin abin da take buƙata domin ci gabanta. Matasanmu Allah maɗaukakin sarki ya shirya mana su. Da wannan nake cewa, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسلام عليكم ورحمة الله.
دعوة مالك عبد الحميد ببلي إمام مسلا شن جمعة نا حوصاوات دمبلاني Allah ya saka da alkhairi. Abinda ka karantar da mu, Allah ya ba mu ikon aiki da shi. Allah ka shirye mu, ka shirye matasan mu. Mu kuma iyaye, Allah ya ba mu ikon kula da tarbiyyar ƴaƴan mu. Ba tare da bata lokaci ba, zan gabatar da babban malamin mu, Al-Sheikh Malam Muhammad Awwal Al-Kanawi, babban limamin masallacin Juma'a da ke ƴan awaki unguwa uku kusa da bypass. Malam bismillah.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Babban liman yayi wa'azi, ya kuma faɗa mana, ya kuma ja hankalin akan abin da ya shafi kayan maye. In Allah yayi wa'azi, yayi wa'azi sai ka ji ya ce linaj'ala halakum tazkiratan wa ta'iyaha, to uzunun wa'iya maganganun nan da malam yayi mana ne ya ja nassin alqur'ani da hadisai ake so mu sa. Kakka zaman to kawai kaji ka tashi. Lokacin da zan yi shine giya. Duk abin da ake cewa giya, wiwi ta shiga ciki, tramol ya shiga ciki, allura da ake yi ta shiga ciki, kashin kadangare ya shiga ciki, kwata ta shiga ciki, masai ya shiga ciki, Petr ya shiga ciki, kan ashana ya shiga ciki, duk bila ta shiga ciki, zakami ya shiga ciki, dukkan abin da zai gurbata ma hankali sunan shi jiya. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace al-kamru ma kamara al-aql. Jiya shine abin da ya lullubi hankali. Ai kamru, abin da ake nufi da kamru, lullubi. Daga na ka samu kimar wanda mata suke sawa, an fahimta zai lullube musu me kai. To ita jiya an bata wannan sunan ne dan ya zama duk abin da ya lullube ma hankali ya tashi akan wannan sunan. Shi yasa na dan lissafo waɗansu daga cikin waɗannan. Akwai wanda ake sha, akwai wanda allura za a yi. Duk waɗannan abubuwan sun shiga ciki kuma suna cikin ummul khaba'i da mallan ya ja ayoyi akai. Duk abin da zai lalata al'umma ya gurbata mata tunani sunan shi jiya. Amma fa ka sani jiya da ta yi wa larabawa sabo ba haukata su take ba, wasu abubuwa take sa su na ta'addanci, na wasu abubuwa take sa su na nishadi, wasu abubuwa take sa su na saban Allah. Amma da ta sake su za su dawo normal su ci gaba da mu'amalarsu. Amma kaga kwayoyi da mutanenmu suke sha su haukata su take. Bincike ya tabbatar cikin mahaukata mutum goma in ka gan su aka tara masu takwas duk kwayoyi ne suka illata su. Allah ya kiyaye. Bayanin da mallan ya ce an ce Kano ta ɗaukan bi a 2017 aka yi wannan binciken, aka kuma tabbatar da cewa ita ce kamar aka fi shaye-shaye, amma ba manya-manyan shaye-shaye ba. An gane irin yan kananan nan, yan baliyan yar wiwi kaji ya ce rob daya, ma'ana irin waɗannan yan kananan abubuwan, kaga yaro dan karami, duka irin waɗannan. Sai aka ce Kano sai ta ɗauki wannan musibar. Allah ya kiyaye. Kamar yadda mallam ya ce shaye-shaye duk duniya ba inda zaka je kaga ba sa kuka da wannan shaye-shaye. Shekarar da ta wuce shaye-shaye na shisha da kayan maye, abinda Saudi Arabia suka yi analysis, an kashe kawai tsabar kuɗi wajen jala biliyan barkatai, ya fi jala biliyan ɗaya, wanda kuma yaransu ne kawai suke yi a hotel da cikin gidajensu. Shisha da ƙasar Larabawa ta zo, in ka san Jidda Babu Sharif kana tsallaka wannan gadar za ka ga kasuwa ce kawai ta ƴan shisha, tukwanen shisha. Shi kuma ɗan takari ya ga abin da arha ya dinga wullo mana, sai ya zamanto musibar ya kuma yaranmu da suka karɓa sai suka fi kowa ƙwarewa, domin kawai su raha suke. Za ka ga imara a irin ƙasashen nan nasu, ka ga mutum daga can sama an ajiye abin shisha a ƙasa, amma an zona mai fire kawai sha yake yana wattsakewa, shi garau yake ji. So kwayoyi sun fi illata ɗan adam fiye da abin da ake kira da suna giya. Yaushe duniya ta samu wannan kalubalen? Tun a ƙarni na 6 zuwa na 7 a nan duniya ta gama da kalubalen kwaya da makirce-makircen da waɗansu manyan ƙasashe a lokacin suka shirya wa duniya, na sai sun tambatar da waɗansu ƙasashe. Kamar ya buga mana misali da Amerika da abin da suka yi. Amerika kusan abin da ta yi a Mexico yake mata backfiring. Amerika kusan abin da ta yi a Cuba yake mata mai backfiring ɗinta. Saboda ne sun yarda cewa su gurɓata hankalin mutane, domin in aka lalata ƙwaƙwalenku an toshe mustaqbal naku. Kamar yadda mallam ya faɗa, mi'yar da ake gane ma'auni da ake auna al'umma a kansa, a ga cewa al'umma tana da gaba gobanta za ta yi kyau, shine matasanta. To idan makirci na Yahudawa su suke son su ci gaba da jan ragamar duniya kawai har mahadi ya bayyana, sai suka yi wannan tunanin kawai, sai suka shigo wa da al'umma shaye-shaye. idan ka dubi shaye-shaye Yahuda sun bata mar me Germany yace sun haifan mai da gidajen shaye-shaye da barasa da kwayoyi da kuma karuwanci sun bar mutanen su na Germany ba aikin yi sanadiyar wannan abin nan da haka shi sai ya kawar da Yahuda nan da suka shigo yakin duniya ta nan ya soma domin me duk kasar da aka ce ta yi mu'amala matasanta sun yi mu'amala da kwayoyi to fa gaskiya su da ci gaba sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai gamdakatar na Allah tabaraka wa ta'ala idan ya tashi shiriya ya shiryar da al'umma kuma a sake dashi amma al'ummar da ta rungumi shaye-shaye na kwayoyi irin wannan ba ita ba ci gaba shi sa sai ga al'amarin mu gaba ɗaya recycling yake ta yi ba inda ake zuwa jiya yau sai ka ji ma ana cewa gani jiya akan irin abin da ake gani na shaye-shaye kuma wannan shaye-shaye yadda illo al'amuransa ba sakta da bata shiga ba duk wata sakta ta ɗan adam akwai 'yan shaye-shaye a cikinta babu ya zama ruwan dare da haka da wancan report din ya fita gwamnatin jihar Kano a wancan lokacin sai suka yi wani kokari aka kirawo duk wani who is who a garin nan aka yi taro a British Council duk abin da wannan ya bada shine kowa ya yarda shaye-shaye a cikin Kano domin babu gidan da zaka daga su ce ma ba su da alaka da dan shaye-shaye ko ba a yi a cikin gidan kaga ya zama ruwan dare ga maduniya dan haka wajibi ne kamar yadda mallan ya jawo ayoyi idan al'umma tana son ta samu rabo babba a duniya da lahira sai ta tashi ta yaki wannan shaye-shayen iyakar yaka domin su kamar yadda ya faɗa mana sun sha a lokacin da can kafin zuwan musulunci kusan larabawa babu abin da yake da suna sama da giya hai mala yake kwatanta mana irin yadda wani saboda ya daina shan giya ya ki karɓar musulunci kamar yadda kuma ummuna ummul mu'minin tace da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo ya fara da'awar kar a sha giya ba wanda zai fahimce shi saboda ta riga ta zama mai jinin jikinsu shi sa zaka ga duk da musulunci ya zo shi ma musulunci kaga sai in nuna maka yadda ake bi ake ajiye doka a hankali mataki bayan mataki domin me ya yi ma bayanin aya da yayi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu abin da ya faru wani bawan Allah a cikin magabatan lokacin ba a haramta musu gaba ɗaya ba suna ɗan sha ka duba da ya zo ya ja sallah babban abin da ya yi ta'annatin da ya yi wajen karatun Alkur'ani saboda ita giya ko abin da ya gurɓata ma hankali abin da za ka farewa butulci shi ne wanda ya halicce ka Allah sannan kuma butulci ya yaɗu ko'ina shi sa aka hana su cewa to kar ku zo sallah kuna me kuna maye sai kun yi me sai kun san abin da kuke faɗa kuma haka illar ta yake duk wani abin sha al-Imam an-Nawawi a cikin al-Muhadhab ya kawo Hajjaj ya zo yayin mutane sallar asuba raka no ce sallar asuba biyu sai musu hudu da ya hudu in sallama ba wanda isa ya ja da Hajjaju sai ya ce ko a kara ne suka ce ta isa haka Malik bin Marwan yana cikin maye ya zo yana karanta Al-Qur'ani da ya zo surat Ibrahim inda Allah yake bayani akan wa khaba kullu jabbarin ani yana cikin maye me yi Qur'ani yace atubta kullu jabbarin anid wa ha ana zaka jabbarun anid idza ma ji'ta rabbika yawma hasharin fa qul ya rabbi mazzaqni walid haka kayan maye abinda za su fara samu tun shine jan dare tsakanin shi da Allah. Allah ya kiyaye. Shi sa zaka ga har a cikin da ta dinga yaduwa zaka ga ma mutun yayi jarra'a in ya bugu musulmi ne ba sai ka je na cewa da'il masajid lil ubadi ta'muruha wa ibna nahwa al-khammar al-miskina ma qala rabbuka walil ma qala rabbuka walil lilmusaqqirina bal qala walil lilmusallina la ilaha illa Allah musulmi ne fa yana cikin maye zaka yana kuyi watsi da masallacin nan ga masu bauta su je su raye masallaci amma mu ne mu inda ake shan kayan maye mu je mu sha baka ji Allah ya ce azaba ta tabbata ga masu sallah ba bai ce azaba ta tabbata ga in shaye shaye ba wa iyazu billahi to sai ka cirewa al'umma ba wai dan kai dan ka baya yi baka ce wai dutsen ya wuce kanka ya fada kan kowa a'a dole sai an hadu dole sai an hadu a rabu al'umma da irin waɗannan miyagun kwayoyin domin me yadda kuma fa kayan mayan suke ci gaba kaga ICD da magani ne ko yau suka samu ci gaba sai ya zama kwaya a wajensu Tramon magani ne aka samu ci gaba sai ya zama kwaya a me a wajensu Benelin with codeine maganin tari ne tari mai fidda mura in ka sha Benelin masha Allah so da aka samu ci gaba sai ya zama me kayan maye a wajensu shi yasa za ka ga kullum ana research da zarar an ga a bangaren lafiya abu kaza yana haifar da kaza sai ka ji an ce haramun ne doka ta halatta ta haramta so dole sai mun hada ƙarfi iya gwamnati ba za ta iya ba domin gwamnati ba ta dauko layin yadda za ta kawar da kayan maye ba dalili shine drugs ba suna NDLA ba gabaci ɗaya a ƙasar nan mu miliyan 230 NDLA mutum 5,000 ne ba su kai 6,000 ba ya za a yi a ce mutum 5,000 za su yi controlling din mutum miliyan 230 ko mu nan Kano mumuno ne mu miliyan 15 ne kaga idan ana bukata sai an yi me sai an fadada waccan hukuma ta drugs kamar yadda shugaban ta yake fada yake amfani da karfin power da Allah ya bashi kusan tun da aka fa drugs ba a samu shugaba ba tun ba mai sai wannan ka duba ka ga sannan kuma sai an rufe ido an tabbatar da doka da oda a bangaren gwamnati kenan domin me ba talakawa bane suke hada-hadar waɗannan kwayoyin ko lat kwa hodar iblis da aka kama a Lagos ta biliyan 12 wani talaka nake da wannan kudin babu ka je ka gidan da aka kama aka operation din ka san ba talaka bane da haka sai gwamnati ta rufe ido ba sani ba samu kisa daga cikin illar da 'yan Najeriya suke wa kansu a kasashe shine wannan harkar to amma me yake kawo ta babban abin da yake kawo shaye shaye a Najeriya sakacin iyaye wanda yafi wannan na biyu talauci talauci Allah ya raba mu da talauci shi sa bawaje ce mai kinko darasi yace yafi kowa karfi in ya kama ka sai dai ka roki Allah ya raba ka da shi Allah ka raba mu da shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake addu'a Allahumma inni a'uzu bika min al-kufri wal faqri an wayi gari uba ya bar ƴaƴansa basu ci ba rana ta yi basu ci ba dare ya yi basu ci ba Bahaushe yace yunwa ba a mata la haula da rubutu gar kwadan rogo kai ka girma zaka iya hakuri ma kace in mutuwar ce kai ka mutu dan kanka saba wa Allah in imanin ka ya kai amma yaro fa ba zai yi wannan ba in bai je kai tsaye ya fara shaye shaye ba to zai fara sata in bai je ya fara sata ba zai fara zuwa inda za a aike shi a biya shi je ka ce ya baka bensin ni ban da ashana ka ce ya kunno ma yaro fa za a tafi ya ce wai ka kunna masa zai taho da ita a hannu la ilaha illallah kaga dole ko bai iya ja ba in aka gama zucewa aka yadda filter shi ma zai ce bari ya ji me ake ji kuma wannan da ya aike shi ya ce ya baka tanji ya zace rike ya dora yaron fa ame a musiba me ya jawo talauci Allah ya raba mu da talauci shi sa dole gwamnati sai ta tashi ta samar da abin da ake kira motivation ga al'umma tai motivating din al'umma tai facilitating a al'umma ta samar da enabling environment ba wai a je a tare a gindin gwamnati ba yadda uba in ya fita zai iya rike gidansa ya ci da su babu talauci a Najeriya akwai arziki arziki da yafi karfin mutanen da ke kasar duk duniya ba inda Allah ya shimfiɗa arziki kamar Najeriya domin arzikin yawa kasar yawa kawai Allah ya jarabce mu ne da mugayen halayen mu da waɗanda su kuma ba su tausayi amma waɗannan abubuwa guda biyu sakacin iyaye da talauci su suka ba da gagarima wajen shaye-shaye kaga uba bai damu da abokanan ƴaƴansa ba anil mar'i la tas'al wa aftir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi in kana tambayar waye wane karka tambaye shi ko waye duba abokanansa shin ka san abokanan ƴaƴanka baka sani ba wannan musibar nan take Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba kai ba ma ba danka ba ma kai ma Annabi yace in ka tashi aboki ka duba aboki na kwarai domin me Allah zai tambaye ka dalili wannan sakacin na iyaye sai suka yi watsi da ƴaƴansu kawai sai Bahaushe yace musu ƴaƴan Allah ba ne ba ruwan shi da tarbiyyarsu ba ruwan shi da kula da su da haka dole sai iyaye sun tsaya tsayin daka uba ne fa saboda sakaci zai ce wa uwa wai yarinya in kin tashi in kin gama tana zance fa da big guy mugun guy kenan in kin gama ki rufe gidan ta haula wala quwwata illa billah ka ba kura ajiyan nama kai wai uba kana jin bacci la haula wala quwwata illa billahi alil azim rayuwar yaran nan sai iyaye sun tashi sun zama ni'ima in ka kula da tarbiyyarsu sun zama na azaba in kai watsi kai ba ruwanka da su kai dai kawai kowa ta su tafi shi wallahi baka ita ba Allah tabaraka wataala zai kama ka domin sai ku an fusa kun ahlikum nara faquduha an-nas wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya kira ka yace wa rajulun ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi gidanka kai ma sai an tambaye ka to dole iyaye sai an tashi abu na gaba ba iyaye ba al'umma kaga al'umma su suke ba da muguwar gudunmawa wajen lalacewar unguwarsu mutum da ya zo dankare gida ana gini ya zo ya fito da rafa ya dan rarraba muku ai wallahi mutumin kirki ne baka san daga inda ya samu kudinsa ba ashe dila ne dila ne asalin dila na wiwi ko na taramol ai mutumin kirki ne gashi nan ma wallahi ana shine man masallaci shine kaza na islamiya ai shine da ake taimakon wance kaza yana gurbata muku ƴaƴa da wannan shaye-shayen sai community sun tashi in community sun tashi suka kirawo shi su zaunar da shi su ce ba sa bukatar wannan ko su ga mai unguwa ya kai ga dagaci dagaci ya kai ga hakimi hakimi ya kai ga sarki Allah sai ya bar garin kuma ko hukuma ta kama shi kuma a zo a rushe abin nan din amma saboda sakaci da kwadayi na al'umma sai ka ji ana wai duk abu ya tashi na unguwa sai ka ji ana sune da tijan unguwa kun lalata unguwar kun dora ta akan musiba kuma ba wanda zai iya zuwa ya gaya mai wani abin nan da ake fa bai ba masu saboda wai kai me ana zuwa in an tashi aure a kai mai ya bada gudunmawa yayi kayan daki a'a ba a haka dole in ka tashi ya kar abu sai ka yake shi daga sama har ƙasa sai Allah tabaaraka wataala ya kawo dauki sai ka ga matasan mu Allah ya taimake mu Allah ya sa goban su ta yi kyau amma idan muka tsaya haka to ba karamin cutar da matasa muke ba harkan nan ta shiga yara kanana ƴan kanana ba ina nufin wanda suka balaga ba fa ƴan kanana ta shige su babban musibar harkar ta shiga mata kaga mata kaga bikin DJ ka ji mace ta daure hijabi ko ta daure jala ko mayafi tana tikar rawa qur'ani ba daidai take ba ta ji a jigarau Allah ta ji a jigarau kar kai tsammani wai bikin da wai bikin na amitiyar ta ne shi za take tashewa a'a kaga soban nan da suke yi benelin ake zubawa with codeine su sha a duka tramol yaje kaga an kai an samo kankara ko an sa shi a fridge yawa wai za a tashi shikenan sai kaji ana war inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wallahi abinda ake yi ya ci ko ina wata matar bakin cikinka ne kai mijinta yake jefa ta ga shayi ta shigo ta ga yar uwarta na kuka tace mai tace wallahi ya fita kin ji abin da ya mun kaza kaza tace ah yanzu ke da namiji zaki bari ya dinga wulakanta ke yana wahalar da ke ai kawai rabu da shi ni kin ga wallahi abin da nake abin nan sai ta fito mata da benelin tana ba ta syrup din nan ta sha sai kawai bacci bata farka ba sai dab da magariba sai ta ga ba wannan tension din kaga an jefa ta so dole sai mun yaki al'amuran ta bangaren hukuma da ta bangaren ainihin al'umma daga ƙarshe muna godiya ga sabon gwamnan jihar Kano da ya shigo makarantaccen ta kiru da aka rife ya je ya bude ta kuma muna roƙo dan Allah wannan makarantar ba ta isa ba wallahi sai an kakkara a wasu local government din musamman metropolitan din nan dan anan musibar take kana kallon barayin waya yaron da aka kashe daga sallar asuba fa uwarsa ta aike shi ya ba su war kuma suka kashe shi ji abin da ya faru ana yaro kwana ba ya fito nan sheka ya fito ya sai biredi suka yi mai suka kashe shi duk wata kungiya da ka gani a kasan nan an lalata matasanta ne ta hanyar kwayoyi shine aka ɗebe su suka fada wannan kungiyar Boko Haram IPOP OPC wannan banditry and kidnapping duk kwayoyi ne ya tura yaran cikin wannan muguwar harkar kaga abin ya ci kowa tashi zami da gaske mai addu'a irin waɗannan santoci kuwa irin masallacin sa Abdullahi dan masudin nan santa ya kamata ɗan shayayen nan suna da saukin hankali Allah ga imamu da'awa ku tambaye shi zuwa ne na tara su da na tara su wanda duk yake son ya koma makaranta na mai da shi ba ruwan babansa yadda za ka gane lalacewar wasu iyayen wani uban sai ya zo yana gaya ma ka ba shi kuɗin shi ya sallama ɗan ka ba su abinci duk asabar da lahadi ku zo ga aran mominan a unguwa ku zo za mu karantar da ku qur'ani kyauta ga kango nan ba wanda zai zo sai ku za ka ga abin da za ku yi ku shiga al'amuran su domin wani talauci ne yake kai shi yara aka zo a nan cikin wata unguwa a cikin birnin nan aka zauna a masallaci irin wannan ku ƴan unguwan ne amma kun damu kowa kana shaye-shaye kana kaza Aladuwana na gurin, Professor Awale na gurin, Director Awale ya faɗi matsalarsa, da wani ya tashi ya ce shi tunda babansu ya mutu a unguwan nan. Bai ƙara ganin wani ya leƙa ya tambayi rayuwar su take ba ballantana ta mahaifiyarsu. Uwarta ta dinga wance-wance ya gama secondary school. Uwarta ta je ta dinga aikata a wani gida ana biyan ta ya samu ya diploma. Ya gama diploma yana ganin ya kai mustawar da zai ɗauke wa uwar wahalhalu. ya buga babu aiki yace yanzu haka uwar tana gida ba ta da lafiya qur'ani sai da mafi yawancin mutanen da ke gurin suka yi kuka saboda me sakacin su ne aka tashi aka je aka ga uwar aka dauke ta sai asibitin mutala shi ko aka ce je kawo takaddun aka samu amar aiki aka raba shi da shayi-shayi in kuka jawo su a guje za su karba amma kun tsine musu hadisin Abu Dawud mutum aka kawo ya shagiya gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam Ammar bulala kamar yadda malai ya fada ta zama jinin jikin su washe gari ya kara ya je sha aka sace kawo shi aka yi mar bulala ya sace sha aka yi mai bulala sai ne ce Allah ya tsine ma manzo Allah ya ce kai in shiru karka sake fadi karka taimaki shedan akan dan uwanka to mu ya muke musu ya muke musu ina musu muke sai ka jida uba ya ce fita ka bar min gidana Allah ya shirya Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata duk inda dan shaya-shaya ya kishi al'amuransa za ka ga yana mutunta ka yana daraja ka kuma ya tabbatar kai masoyinsa ne ya tabbatar za ka canza masa rayuwa kuma rayuwar ta su ta canzu ba wata wahala domin me sai mun haɗu mun yi wannan aikin Allah bai fifita mu akan al'ummomi ba sai muna irin wannan aikin walta kun minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai ce me kun da kuke da babbar rabo masu irin wannan aiki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi saboda me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya kiyaye Allah ya shirya mana matasan mu Allah ya saka wa kuma wannan kungiya karkashin shugabanta Al-Sheikh ko da ce Alhaji ne Alhaji Yunus Imtidado Allah ya kara lafiya da nisan kwana assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.